يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروتكا تهك هويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا منيني دنيا منيني دادين دنيا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka alƙawarin ta fara nazarin matsalolin da ke haddasa mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya sai dai baya ta haihu domin ko a ranar Juma'a makon jiya gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yayi yafiya da kuma ahuwa ga wata matashiya mai suna Rahama Husaini da ke unguwar Brigade a Kano wadda babbar kotun Kano ta yanke hukuncin kisa domin kashe mijinta ta hanyar soka masa wuka a ciki. Matacin gwamnan ya biyo bayan amincewa da shawarwarin kwamitin shugaban kasa kan yi wa ɗauraru ahuwa da kuma hukumomin kula da gidajen gyaran hali na Kano. Mutum da ya ɗauki hankalin domin iyali kenan wannan makon. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya rika bin diddigin wannan batu ya yi hira da masu ruwa da tsaki ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana.
Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya su duniya da lahira, Allah ya musu tukunci da gidan aljanna. Su kuma prison da suka min kyakkyawan zato, Allah ya biya ku, Allah ya saku gama da duniya lafiya, Allah ya saku aji aikinku lafiya.
Malama Rahama Husaini kenan wadda ta soki mijinta da wuka kuma ya mutu bayan yi musu aure tana yar shekara 13 da haihuwa kuma a lokacin tana aji uku na makarantar primary a shekara ta 2014. Kodayake Rahama ta yi ikirarin cewa auren dole da iyayenta suka yi mata shine musabbabin kashe mijin nata, amma a shekara ta 2018 alkalin babbar kotun Kano mai shari'a R.A. Sadiq ya yanke mata hukuncin kisa. Amma ya damka hurumin yi mata afuwa a hannun gwamnan Kano da aka yi da karancin shekarunta da kuma ikirarinta na yi mata auren dole. A ranar Juma'ar makon jiya ne gwamnan na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi wa Rahama afuwa bisa la'akari da shawarwarin kwamitin shugaban kasa kan yi wa ɗauraru afuwa da kuma shawarar da hukumomin kula da gidajen ɗauraru na Kano suka baiwa gwamnan. DSP Musubahu Lawan Kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gidajen ɗauraru da gyaran hali ta Najeriya shiyar Kano ya yi ƙarin bayani.
Yarinya wacce aka yi wa auren dole yar kimanin shekara 13 a lokacin da aka yi mata aure ta kashe mijinta, wanda bayan ta kashe mijin nata wakali da ya mata hukunci shine ya dora ta akan cewar gwamna shi zai iya mata yafiya. Saboda haka wannan kwamiti na shugaban kasa da suka zo suka kai ziyara ga mai girma gwamna, wanda suka nemi cewa mai girma gwamna ya kalli wannan yarinya saboda an mata aure ne dole, kuma wato yarinya ce karama tana da buri a rayuwarta, wanda alhamdulillah mai girma gwamna ya yantar da ita wanda aka yafe mata, kuma mai girma gwamna ya dauki alƙawarin cewa zai kula da iliminta da makamantansu. Saboda shawarar da ita hukumar gidan ajiya da gyaran hali suka bayar na cewa mutum ne kirki ce, tunda ta zo ba a samu matsala da ita ba.
Yanzu haka dai 'yan Najeriya a ciki da wajen jihar Kano na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da afuwar gwamna Ganduje ga Malama Rahama Husaini, wacce a bananan ne ta cika shekaru 20 cif da haihuwa.
Sunana Bashir Musa Yusuf. A yanzu ya fi yannan da amata, watan tana da irin ra'ayi ko niyya irin nata za ta yi wannan abu, tana tunanin a gaba wani gwamna zai iya mata yafiya. Amma wannan ya fi ni ina ganin ba zai kawo ƙarshen faruwan irin aikata abubuwa da mata suke yi na halaka mazaje ba.
Sunana Hawwa Abdullahi. Idan aka duba da ainihin shekarun ita yarinyar a lokacin da aka mata auren, da kuma shi kansa auren an gina shi akan auren dole ne, kuma kowa da irin tasa kalar kaddarar ita tata ta fata bullo. Fatan bashi dai kawai Allah ya kare mu dai.
Bashir Muhammad ya kasai. Wajibi ne aka same ka da laifi, aka tabbatar da kai laifi, a yi maka adalci, a yi maka abin da kai. Saboda haka da ya dace ko da dauri a yi mata mai tsaho, wanda yake ce walla damar da ta yi zai hana wani yi.
Barista Abdul Adamu Fage, tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya ne reshen jihar Kano, ya yi tsokaci akan sitirar dokar da gwamna Ganduje amfani da ita.
akwai sashe na 212 na shi kundin tsarin mulkin ƙasa wato constitution shi ya bawa gwamna wannan iko na yafewa akan kowane irin hukunci da aka wa mutum shi kuma gwamna yana da iko ya yafa wannan amma shi ma ba kai tsaye yake yafewa ba sai ya tuntubi advisory council hukuma haka da ake kafawa wanda sune suke ba shi shawara akan wannan su kuma sune za su duba su nazarci yanayi na duk abin da ya faru da kuma yanayin shi wanda ake kokarin abawa yafiyar sannan sai su bashi shawara shi kuma dangane da shawarar da aka bayar sai ya aiwatar da wannan iko da doka ta bashi ne ya yafe ko kuma ya rage sannan kuma kullun abinda nake so al'umma su gane in fa aka ce kundin tsarin mulki ne ba gwamna dama ba extension al'umman ne gaba daya saboda shi constitution al'umma ne gaba daya suka yi
a nasu bangaren masana kiwon lafiya musamman kwararru akan kimiyyar lafiyar kwakwalwa sun ce akwai yanayi daban-daban da mutum kan aika ko kuma laifuka kuma ya tsallake hukunci ko narfon da ka iya biyo baya amma bisa tabbatarwar likitan kwakwalwa
na farko ko shekarun mutumin nan bai kai a hukunta shi akan wannan laifin ba ko kuma bai ko ya fahimci wannan laifin bai fahimci cewa wannan laifin laifi ne wato kuma yana da larura ta ko ta haihuwa da na biyu wato a lokacin da ya wannan laifin yana da rashin lafiya na kwakwalwa a lokacin kuma amma in aka gano akwai insanity akwai wasu matakai kuma da ake bi a tabbatar hakan ne yawa bayan wannan idan mata ta haihu akwai irin laruran da mata sai suke samu bayan haihuwa da zaka ga sun samu matsala na bige-bige na ta surutai da su waye-waye larura ce ta wannan lokacin da zai kusawa mace da hankalinta har ta je ta kashe dan da ta haifa wannan jaririn ko dan da ta haifa ko wani dai a yayanta sannan kuma akwai abin da ake cewa automatism wato mutum na da wani yana da wata larura a jikin shi da ba lallai ma ta tabin hankali ba amma in abin ya faru zai iya taba mishi kwakwalwan shi ya hana shi sanin abin da ya kamata misali bai farfadiya idan yayi farfadiya daidai lokacin da ya gama farfadiya zai iya zuwa hankalin shi baya jikin shi zai iya yin laifi dan saboda a rude yake akwai irin mutanen da suke tashi su yi abu cikin bacci basu ma san sanye ba har su yi laifi a tabbatar
a misali mutumin da dama an san yana da farfadiya misali
yawa an san yana da farfadiya amma kuma in yayi laifi ai in farfadiyan ba wai a cikin farfadiyan yayi laifi ba kuma ba wai lokacin da farfadiyar ta tashi bane zai iya yin abu da gangan yace zai fake da farfadiya wannan ba irin wannan ba sai an tabbatar cewa abin fa da yayin nan yana da alaka da wannan farfadiya in irin farfadiya ce da kuma an sani tana taba kwakwalwa a lokacin da ta tashi za ka lokacin da mutum zai rude na wasu mintuna wasu ma suna daukan satanni satuka haka za ka sati biyu a rude wasu ma har sai an ba su gado a asibiti saboda sun yi farfadiya nau'i ce akwai wanda ko a cikin masu yin hakan sai an tabbatar cewa wannan abin da yayi yana da alaka da wannan farfadiya
ko aikin waye na wannan tabbatarwa
aikin likitoci ne dole asibiti za a tabbatar
Dr. Haruna Yakubu kenan na sashin kula da lafiyar kwakwalwar bil adama a asibitin koyarwa na Aminu Kano shi kuwa malam Mustafa Muhammad Dandime guda cikin malaman addinin Islama a Kano yayi tsokaci ne akan wannan lamari ta mahangar musulunci
a kaida ta addinin musulunci yafiya ga waɗanda suke bin jini yana tabbata ne ga asiban mamaci shine ma'ana yafiya tana tabbata ne ga asibi na wanda aka kashe masa mamaci misali kamar ita wannan yarinyar da ta kashe mijinta to ita wannan yarinya da ta kashe mijinta ba wanda zai yafi mata kai tsaye na wannan laifin sai wato ainihin dangin shi mamacin nan waɗanda suke da haƙi a kansa idan sun yafi ita kuma gwamnati sai ta amfani da ƙarfinta ta biya wannan diya ta yafiya na cewa kar a kashe ta bangare daya ko jefe daya ko kuma a su mamatan gwamnati ta neme su ta zauna da su su yafe wa shi wannan wanda ko kuma su yafe ta wannan baiwa Allah da ta aikata wannan laifi in sun yafe haƙin diyar su to kuma wannan ba tare da sassasawa ba shi ma wannan a musulunci wato ainihin akwai halaccin yin haka amma gwamna ba zai amfani da ƙarfin ikonsa ba a musulunci yace ya yafe diyar ko kuma ya yafe haƙin wato ainihin jinin wannan bawan Allah
Malam Mustafa Muhammad Dandima kenan malamin addinin musulunci a Kano
to wannan batun dai ya dauki hankalin al'umma a cike da wajen jihar Kano lamarin da zamu nazarta kafin komawa kan batun yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya da nufin neman hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin iyali Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi